sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan kun sha ruwa lafiya. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Aisha Ma'azo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau Talata 28 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za mu kawo muku rahoto akan yadda gwamnatin Najeriya ta kaddamar da aikin tono mai a jihar Nasarawa a wani mataki na ƙara yawan man da ke rumbunta na ajiya. Sannan za ku ji cewa an tafka hasarar dukiyoyi na miliyoyin naira sakamakon wata gobara a kasuwar birnin Lagos da ake kira Balogun Market a cewar gwamnatin jihar Lagos. Muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu, bari mu jaddada duniyar ta yini.
Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da daren yau. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi wa matasan Ghana sama da 8,000 da suka taru domin jin jawabinta a birnin Accra alƙawarin kafa sabuwar dangantaka da Afirka, inda ta jaddada baiwa mata dama bunƙasa tattalin arziki da kuma tallafawa demokradiyya. Harris, wacce ta kasance mace 'yar Amurka ta farko da ta taɓa riƙe muƙamin mataimakiyar shugaban Amurka, ta yi jawabi a dandamalin filin Black Star Gate, wani wuri da ke bakin gabar teku mai tarihi ga samun 'yancin Ghana daga Turawan mulkin mallaka a shekara ta 1957. Dukkanmu muna da hannu a harkar saboda dadaddiyar dangantaka a tsakanin mutanenmu, a cewar Harris. Muna da tarihi a tsakaninmu wanda wani bangarensa ba mai daɗi ba ne. Jami'an Amurka sun sanar da bada goyon baya ga kafa wata kotu ta musamman domin hukunta laifukan yaƙi a Ukraine, yayin da tankunan yaƙi 18 daga Jamus suka isa Ukraine. Ukraine tana baiwa cibiyoyin samar da makamashi daga madatsun ruwa kulawa ta musamman ta hanyar binne na'urori a ƙarƙashin ƙasa, yayin da take gyaran barnar da hare-hare ta sama da Rasha ta kai kan na'urori da kayan aikinta na makamashi suka yi, wanda aka kiyasta kashe kimanin dalar Amurka biliyan 1 don gyaran, a cewar wani babban jami'i a ma'aikatar. Jami'an Ukraine sun bayyana birnin Avdiivka na kasar a matsayin tamkar wanda aka yi tashin duniya, yayin da Rasha ta maida hankali kan garin bayan da ta gaza karbe Bakhmut. A yau talata kasar Belarus ta ce matsin lamba ta bangaren siyasa da tattalin arziki daga Amurka, Burtaniya, NATO da kuma tarayyar Turai ya sa ta yanke shawarar ajiye makaman nuclear Rasha a kasar ta. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya buƙaci a ƙara ƙaimi wajen samar da sinadarin haɗa makamashin nukiliya mai linzami, yayin da ƙasar ta Koriya ta Arewa take yawan atisayen soja domin gwajin ƙarfin sojinta. Kim ya ba da sanarwar ne a jiya Laraba yayin wani taro da masana ilimin kimiyya daga cibiyar makamashi mai linzami na ƙasar. Bisa rahoton wani jami'in Korean Central News, ya buƙaci masana kimiyyan da su yunkura wajen ƙara yawan sinadarin makamashin nukiliya domin faɗaɗa yawan makaman nukiliyan ƙasar. Rahoton na KCNA yana kunshe da wasu hotunan Kim a yayin da yake duba makaman da aka jera su kan layi, wanda aka yi wa lakabi da Hwasan 31, wanda ke nufin amon wuta a harshen Koriya. Wani hoton kuma yana ɗauke da zane a bango wanda ke ɗauke da bayanan yadda za a iya amfani da kan makaman wajen harba makaman nukiliya daban-daban. 'Yan sanda a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun ce sai da 'yar bindigar da ta kashe yara 3 da wasu manyan mutane 3 a makarantar Christian Grade ta buƙaci ta yi bincike kafin ta kai harin. Shugaban 'yan sandan garin Nashville John Drake ya sanar da manema labarai a yammacin jiya Litinin cewa 'yar bindigar, wanda ya kasance 'yan sanda suka harbe har lahira, ta zana taswirar makarantar har ma da hanyoyin da za ta iya bi wajen shiga makarantar. Ya bayyana 'yar bindigar a matsayin Audrey Hill, shekaru 28, wanda a baya ta kasance ɗaliba a makarantar. Hill ta bar wani kundi da ta zayyana yadda za ta kai harin da wasu rubuce-rubuce wanda a halin yanzu jami'ai suke nazari a kansu, Drake ya sanar. Wani mai magana da yawun bakin hukumar 'yan sanda Don Aaron ya ce yar bindigar tana wato tana dauke da akalla bindigogi biyu samfurin semi automatic da kuma karamar bindiga guda daya.
Madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da aikin tono mai a jihar Nasarawa. A wani mataki na ƙara yawan man da ke rumbunta na ajiya daga biliyan 37 zuwa 50 da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da aikin tono man ne a matakin farko a yankin Ajibu da ke ƙaramar hukumar Obi na jihar Nasarawa. Lambarin da masana a fannin albarkatun mai ke ganin ya zo akan gab da wato gaba kuma hakan zai kawo ƙari a wato a samun kuɗaɗen shiga ga ƙasar idan har aka kammala aikin yadda ake tsammani. Daga Abuja, wakiliyar mu Halima Abdurrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kaddamar da aikin tonan man a matakin farko kuma a hukumance a jihar Nasarawa da gwamnatin Najeriya karkashin shugaba Muhammadu Buhari ta yi a yau dai na zuwa ne ƙasa da watanni biyar da kaddamar da makamancin aikin na rijiyar Kwalmani da ke kan iyakar jihohin Bauchi da Gombe. Lamarin da aksarin masu ruwa da tsaki a jihar suka yi marhaba da shi inda suke fatan aikin zai kawo ci gaba a jihar da ma ƙasa baki daya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin ta hanyar shigowa taron ta yanar gizo yana mai farin cikin fara wannan gagarumin aikin rijiyar Ebenyi'a da ke tsakiyar karamar hukumar Obi ta jihar Nasarawa yana mai cewa wannan mataki yayi daidai da yadda ake ci gaba da gudanar da aikin neman tonan danyen mai da iskar gas a yankunan da ke kan iyakokin kasar nan ciki da tafkin Chadi da Home tafkin Anambra Kalaba Sokoto Bidda Binuwai da dai sauransu. Malam Mele Kyari shine shugaban kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya.
Wannan da kyakkyawan zato za a samu nasara wannan wurin kuma abinda muke muna aiwatar da umurni ne domin a tabbatar cewa wannan arzikin da Allah ba kasan nan musamman wuraren da muke kira frontier biz wata wuraren da ba nemi mai daga kauran izza ba. Allah ya bamu dama mai gidanmu shugaba Muhammadu Buhari ya bamu izini cewa mu je mu yi wannan abin da iyazi da zamu yi. Alhamdulillah muna da kyakkyawan fata cewa za a samu nasara nan. Kuma yadda gwamnati ya bada shawara kullun da masabin salon shine idan aka samu mai a sarrafa shi inda yake. Kuma na tabbata idan aka kai ga samu da kuma ka tabbatar insha Allah shi wannan mataki shi zamu dauka nan.
Mai masaukin baki gwamnati Abdullahi Sule na jihar Nasarawa da aka fara wannan aikin ya bayyana cewa
wannan alheri ne zo mana daga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana cewa akwai mai a jihar Nasarawa a lokaci irin wannan wanda Najeriya take kokarin bude wayansu sababbin wurare da za a samu mai a lokacin da reserve din Najeriya yake biliyan 37 kuma ana kokarin aje biliyan 50. Saboda haka mu ji wannan irin labari a Nasarawa kamar inda muka ji a Gombe kwanan baya. Wannan abin godiya ne ga Allah, abin godiya ne ga shugaban kasar mu Muhammadu Buhari wanda ya dauki wannan mataki yana so ya tabbatar an da wayansu hanyoyi na samun arziki na wannan kasa. Abin godiya ne ga su management din NMPC da board na NMPC da minister da babban shi dan uwanmu group Chibai Zakete Mele Kyari wanda kokarin da suka yi ta yi. Godiya ne ga su jama'an mu wanda suka bada haɗin kai. Allah ya sa an riga an taba samun irin wayannan abubuwa wasu wurare dan haka mun yi koyi da abubuwan da aka samu wani matakai aka dauka da yasa aka samu wayancin rikici wani matakai kamata a dauka dan kana samu wayannan rikicin. To abubuwan da muke ta yi kenan shi yasa yau mutanen gaba ɗaya kowa ya fito cikin farin ciki tunda aka fara ba mu samu wani damuwa tsakanin su wannan masu yin aiki a wajen da su mutanen mazauna wannan waje ba. Saboda haka za mu ci gaba kuma kullun da fadakarwa saboda a tabbatar mun zauna lafiya tsakanin mu.
Basarake Ogiri Orome Osuko na karamar hukumar Obi Alhaji Aliyu Dangiwa ya bayyana matukar farin ciki da ci gaban da aka samu.
Al'umman da an gansu anan yau an zo ne domin a kadamar da ramin mai wanda Ubangiji Allah ya bamu a wannan yanki wanda muna mikawa Ubangiji Allah mai kowa mai komai mai bayarwa mai hanawa da ya bamu wannan arziki a kasan mu. Muna kuma matukar godiya ta musamman ga shugaban mu President Muhammadu Buhari da ya bada goyon baya an zo kuma za a yi aikin tonan mai a kasan Obi. Alhamdulillah wanda sun fara aiki a wannan guri tun daga farko har yanzu za su gaya muku irin kokarin da muke yi domin da farko mu hada hankulan jama'an mu mu kuma tabbatar mun samu zaman lafiya domin idan babu zaman lafiya
wannan aiki ba za ta yiwu ba. Saboda haka komai da ya kamata mu yi za mu yi domin Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya. Muna roƙon Ubangiji Allah, muna roƙon shugabanninmu domin aiki irin wannan ya taso akwai aibunsa. Idan wani aibu zai taso za a taimaka a yi maganinsa domin mu ma mu samu jin dadin zama da wanda zai zo su aiki. Ai ko yanzu ma matasa an engagement nasu suna ayyuka. Balle kuma in an soma aiki gadangan su engineer su geologist duk su samu aiki zai rage mana yawan zaman kashe wando.
Masu bibiyar al'amura dai na kyautata zaton cewa idan aka kammala ayyukan rijiyoyin man da aka fara aiki akai na Kwalmani da Obi, tattalin arzikin kasar zai kara bunƙasa kuma za a samu ƙarin ayyukan yi ga matasa waɗanda suke fama da zaman kashe wando a kasar. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton. To yanzu kuma bari mu leƙa kudu maso yammacin Najeriya. Gwamnatin jihar Lagos ta ce an samu asarar dukiyoyi na miliyoyin naira sakamakon wata gobara da ta tashi a safiyar yau Talata a wata babbar kasuwar birnin Lagos da ake kira Balogun Market. Sai dai ba a samu asarar rayuka ba. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanda ƴan kashe gobara ke gaggawan kai doki kenan domin kashe wata gobara da ta tashi a wani bangare na kasuwar Balogun da ke birnin Lagos. Tunda misalin karfe 8 ne dai ga nau suka bayyana cewa sun ga alamun tashin wutan a wani bene mai hawa 5 wanda kuma ya kunshi wuraren da ake ajiye takalma da jakukuna na mata. To sai dai kuma daraktan hukumar kashe gobara ta jihar Lagos Mrs. Margaret Adesi ta bayyana cewa tuni aka shawo kan wutan tunda misalin karfe 10:30 kuma ƴan sanda da sauran jami'an tsaro sun sa ido domin kare dukiyoyin al'umma da ke wannan kasuwa. Ga dai abinda wani da ke hada-hada a kusa da wannan kasuwa ya shaida mani ta wayar tarho.
Sunana Abubakar Sare Babangida. Ainihin abin da ya faru a Balogun can wajen tsohon Bank of the North ne daidai inda ake sayar da tambohin nan ne wani gini ya kama da wuta ainihin cikin kasuwan. Amma abin ya faru ne tun da sanyin safiya, amma ƴan kwana-kwana sun samu shawocin kan al'amarin. Alhamdulillah komai ya lafiya.
And I want to also make it clear, if we can have a place, a fire service place here and this market, if we can build a station here, it will go a lot way.
Wannan malami yace akwai buƙatar gwamnati ta yi tsaye wajen kawo ƙarshen aukuwan gobara a kasuwanni. Don haka muna fatan gwamnati za ta ɗauki matakai idan ya kama ma a gina wata cibiya na 'yan kwana-kwana a wannan kasuwa domin magance matsalar da ake fuskanta a duk lokacin da gobara ta tashi. Yanzu dai a inda 'yan kasuwa ke ci gaba da kirga irin hasarurrukan da suka yi sakamakon tashin wannan gobara a waje ɗaya, kuma gwamnati za ta mai da hankali ne wajen gudanar da bincike tare da ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen gobara a Najeriya, musamman ma dai a kasuwannin ƙasar. Babangida Jibrin, Amurka daga Lagos.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jima a tashar ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman.
Garkuwa da mutane na ci gaba da zamewa babbar matsala a Najeriya. Masu yin garkuwa da mutanen na yi shi ne domin dalilai daban-daban da suka hada da neman kuɗin fansa, siyasa ko 'yan ta'adda da ke neman jan hankalin hukumomi don wata bukata tasu da dai sauran dalilai. Shabul Mazadu, wani ɗan jarida ne a jihar Filato, ya danganta yawaitan yin garkuwa da mutane da son abin duniya, rashin tawakkali da talauci da ke damun jama'a.
Gaskiya abin da ke kawo wannan din akwai kwadayi kuma akwai talauci. Akwai da yawa wanda nasu talauci ne da sanani suna ga hanyar da za su samu kenan. Akwai wanda kuma su ne suke sa su kidnapping kansu din, su yi garkuwa da kansu din. Domin sun san kila akwai ƴan uwansu da waɗansu masu kuɗaɗen da ba su so su taimake su, son sun yi haka za su sa su fitar da kuɗin.
Me yasa ainihi mutane suka koma ga batun wannan sace kansu ko kuma sace mutane?
Domin sun ga shi ne kaman mafi saukin hanyar samun kuɗi da wuri. Don yau idan ka ce za ka je ka yi noma ko za ka tura wheelbarrow ko za ka je ka yi aiking office ko za ka yi wani abu kafin ka tara abin da ya kai miliyan ɗaya zai ɗauki dogon lokaci. Amma yanzu ka kama mutum kawai ka yi garkuwa da shi a kama ka miliyan ɗaya, miliyan biyu, miliyan uku. Shi yasa shi gwamnan Kaduna da ya ce duk wanda aka kama shi an garkuwa da shi kawai a masha addu'a kawai dan an gama da shi domin in bai haka ba mutanen nan sun samu hanyar jari kenan kuma abun zai ci gaba.
Shi ma Dabo Peter Dabo wani matashi yace rashin adalci ne da shugabanni ke yi wa al'umma ya sanya aka kasa kawo ƙarshen ayyukan garkuwa da mutane a Najeriya.
Idan za mu duba mu koma baya duk da dai ni dai karamin yaro ne amma daga baya mun tashi ba mu samu waɗannan abubuwan suna faruwa a Najeriya ba. To ya nuna da cewa kenan shugabanci na baya sun yi adalci sosai domin kare rayuka da kayayyaki na jama'a hakkin gwamnati ne. Na ɗaya na farkon shi ma shine rayuka, to amma yanzu mun ga rayukan mutane a Najeriya ya zama kaman ba rayuka bai da ke lalatarwa a dauki mutane garkuwa da shi ai ta abin da aka ga dama. Kuma babban abin shine abin takeici shine zaka samu ana magana a waya ana ciniki na waza a baya domin a sake mutum. Kuma mun gane da cewa muna da hukuma mai lura da maganganu sadarwa a Najeriya NCC National Communication Commission wanda ya nuna mana cewa duk abubuwan da muke amfani da su na na'urar bature duk ana sani. To gaskiya ni a nawa a wannan gurin ya nuna cewa an yi sake ne inda ake garkuwa da mutane ana sace mutane din nan.
Yakubu mai gida gidado ya bayyana lamarin a matsayin abin takeici.
Wannan al'amarin ya zama abun takaici kwarai da gaske. Mu ne muke wa'azin gaba da waɗannan mugayen aika-aika.
Ko yaya za a shawo kan lamarin?
To gaskiya number one abin da za ka garkuwa shi ne kowane ɗan adam ya mutunta ɗan uwan shi ɗan adam. Don in ba mu mutunta junanmu ba za mu ci gaba da jima junanmu ciwo. Kan da kai garkuwa da na wani yau gobe wani shi ma doki na kai garkuwa da shi fa shi ma na shi an dauka fa. Kan da kuna garkuwa da mutane kusan kuma kuna da mata da yara da sauransu da za a iya diba yi garkuwa da su. Kuma gwamnati ya kamata ta tashi domin a samu irin yan sandan ciki din nan masu zaga domin su ne kadai wanda ko suna yawo ma masu irin wannan hira-hiran ba za su san wanda suke ba. Kuma irin wannan kameran nan na CCTV nan da ake magana da irin wayoyin nan da ake rikewa ana magana da akan iya tracking mutane da suna wannan ya kamata su tashi domin abun ba haka gare gwamnati bane. Domin duk inda mutum da ya garkuwa da mutum in an ce za san inda mutumin nan yake kira yana magana za a sani. Sai dai kash a cikin yan hukumomin akwai wanda kaman ana hada baki da su suma
ga gwamnatinmu. Mutane sun shiga wahala sosai, kaya na da tsada a kasuwa, ba ayyuka, ba sana'o'i, mutane sun shiga wahala. Kuma muna da sane kudade ma kudin da ake budget da su a kasan nan amma ba mu ganin amfanin su. Sai dai mu dinga jin labarbarun manyan kudade da ana kamawa na manya wurare kaza kuma ba mu ganin da ake amfani da shi ba. Irin wannan rashin adalci ma yana kawo irin wannan yanayi.
To duk da yake kai maganan gwamnati amma ba ka ganin kaman ya kamata mutane su canja ɗabi'ansu wato koda na tafannin addini ne a koyi addini ta yadda za a kauce ma irin waɗannan.
Kamar yadda na faɗa tun farko nace duk abin da zai kai mutum tunanin yin garkuwa da wani ko da kanshi da tunanin ya samu wani abu na son zuciyar shi mugunta ne wanda addini duka taki mugunta ba yadda da shi a kowane addini ba. Gaskiya shugabanin mu na addini suna da haƙƙin yin wa'azi amma canjawa mutum ne da kanshi da kuma Allah yake canja mutum. Domin dai na tabbata ni a sani na ban taba ji a masallaci ko a wani coci an karfafa irin waɗannan halayen ba. Wato mutane ne sun riga sun zama zuciya ya juya, sun zama kaman ba mutane ba, sun dauki duniya fiye da komai. Shi yasa mutum ba zai ga wani muni a cikin wannan abun ba. In fact nizam kaman akwai film da na taba kalla a cikin son zuciya wata mata ta saka dauki yaronta ana ta ciniki a she wanda aka boye yaron ya waye shi. Sai yaron ya ce ai na waye kana sayar da mai a wurin makarantar mu. Da ya gane an waye shi sai shi ga hanyar mafitan shine ya kashe yaron kamun a zo da kudin. Sai aka samu yaron ya mutu sai kuma ita ma sai ta sume. To kin ga irin wannan ta makanta kenan. So duk abin da yake na mugunta yana da hanyar da zai je dawo ya shafe ka. So yana da kyau mutane su dinga biyayya da magana da wa'azi da ake yi a wuraren ibada da kuma a ji tsoron Allah domin duka damuwarmu da duka yanda muke ciki Allah ya sani zai mana maganin shi.
To sai dai duk da yawaitan ayyukan garkuwa da mutane da ke aukuwa a Najeriya, jami'an tsaro na iya kokarin su wajen bankaɗo ɓata garin. Domin kuwa ko a makon da ya gabata jami'an 'yan sandan jihar Nasarawa sun yi nasarar kubuto mutane 30 da aka yi garkuwa da su a dajin Sardauna da ke ƙaramar hukumar Toto. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya ce kokarin haɗin gwiwa da 'yan sintiri na kungiyar Miyatti Allah a yankin ne ya kai su ga samun nasara. Shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Bartolome Onyeka ya ce kyakkyawan haɗin kai tsakanin 'yan sanda da sauran jami'an tsaro musamman kungiyar mafarauta da 'yan sintiri shine ya kai ga nasara.
My renewed strategies in combating crimes and criminalities have disorganized criminal activities in the state.
Yace idan za a tuna sababbin tsarin yaki da laifuka da masu laifi ya kai ga nasarar kwato motoci da kwato DPO on karamar hukumar Panshin da babban basaraken Jos ta Gabas Rabaran Isaac Wakili da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a makon jiya.
I want to assure you that the war on criminal activities in the state is continuing with renewed vigor and determination.
Commissioner 'yan sandan na jihar Plateau Bartolome Onyeka kenan ke cewa ina tabbatar muku cewa za mu ci gaba da kaddamar da yaki kan masu aikata laifi. Ya kuma buƙaci sahihan bayanai daga al'umma don kakkaɓe ɓata gari da ke hana al'umma sukuni. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To an gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman, yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice daga Jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
A ci gaba da tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na shekara 2023 da zai wakana ƙasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire, jamhuriyar Niger ta ƙara samun koma bayan neman shiga wannan gasar bayan da ta sha kashi a gida Stade General Sani Kunti na birnin Yamai a hannun Algeria da tawamena ta Niger ɗin ci ɗaya da nema a yammacin Nijiya. Kwanaki hudu da suka gabata Algeria FENEC na Algeria sun wajen guriyar Nijar ci 2-1. A wannan rukunin na F tuni dai kasar Algeria ta kai a Abidjan saboda tana da maki 12 kuma ba kasar da ke iya cin mata a wannan rukunin nata. Ta biyu a rukunin na jamhuriyar Nijar ita ce kasar Tanzania mai maki 4, sai jamhuriyar Nijar ta uku mai maki 2, yayin da Uganda take ta 4 da maki 1 kawai. Kwacce boli ɗaya ne daga cikin tsohin masu buga ƙwallon ƙafa jamhuriyar Nijar yana mai ciwa sa'ar Nijar ɗin gaba Algeria ne ya sa Algeriyar isa har babban birnin Yamai yawa Nijar ɗin ɗaya da nema.
Balo kowa da ya ware ta kuma ita balo da ka gani ta sa kirkishar da shansa abu ne na sa a ko ba gaskiya ba. Eh kuma Algeria kowa ya san Algeria don loman da la ko ba gaskiya ba. Su ma ba kan wallasa ta ba kamar mu ma da muke ba kan wallasa ba. In ka diba abu ne ka gani na mal shans idan dai rashin sa a dai garin mu sama su kaga can a gidansu sun ci mu duk ɗan kuma suka zaka nan kuma haliyo a gidan mu suka ba mu kashi 0. Wannan scenario ba mina ba su suke daba kowa ya samu Niger mu ma an makamance kwanakin baya abinda muka taba yin na Niger sosai historic and mantable historic ba dan wanga abu ya zuba kawai sai dai mu yi hankuri mu kara gyarawa insha Allah kenan dan da duk wanda ya saba baka kashi to baka rida kenan gyara za kai kai ma furshe na ma kai ma ka taba kamshi kashi insha Allah sai fare ka san can a 2006 da muka zo ni kanka na je civil match fiske aka ce mu don an na yi kallon match kin Niger abinda balo tayi balo abinda balo kuma chance da yake abba nan kuma an kaza kanan kuma da suka yi mana yan sevrai balo indan balo an yi dan ci lalle akwai zahi gari shi a ce maka yan cin yan zuru to amma an ka ci kan zuru sai ga ciya kenan dan ka ba wani abu mai balo mun yi ba haka ne ba in abu in ya zaka kawai sai a sa hannu biya mu karba kenan ya zan karatu gare mu kenan da mu da dirijan kinmu da supporter mu tutan Nigeria duk inda shike kenan in ka diba ka ne sai mu komo duka gaba dai mu yi tahiyya mu sa mu yi damun cinciya guda mu gyara in muna son gobe mu ma a ce muna dan je profit a baki wagga dama da ka bani kenan dan ka je fed disappel mutanen duka Nigerian cikin gida kake ko itranji ya kamata ɗan abu an kace na Niger na to kowa shi defender kowa shi tsayi in saji faka ce non a kaza kaza nan nan wallahi shine da ciwo a ce maka yau gashi yau sami femal a ce yau an ci ne nan da rayuwa ta kaga babu dadi haka ne kenan gyara zamu yi mu duka gaba da insha Allah.
A wannan rukunin na jamhuriyar Niger a yau ne ake karawa tsakanin Uganda da Tanzania a wasan su na kwanaki 4 da suka gabata. Tanzania ce ta yi nasara da ci 1 da nema idan har Tanzania ta kara lalabe Uganda a yau talata. Uganda za ta yi ban kwana a wannan rukunin na F da mafalikin zuwa kofin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa wanda zai wakana shekara 2023 a ƙasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire. A dai wannan tankaɗe da rairaya Najeriya ta mayar wa kura aniyarta a jiya a Guinea Bissau inda ta isa har can Guinea Bissau ɗin ta yi wa Guinea Bissau ɗaya da nema. Kwanaki 4 da suka gabata ne Guinea Bissau ɗin
tashar mace Super Eagles na Nigeria Abuja da ci daya da nema. Haruna Mamman Fako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Kuma da labaran wasanni kenan daga jamhuriyar Niger, yanzu kuma sai takaitattun labarai.
To a takaicen, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi wa matasan Ghana sama da 8,000 da suka taru domin jin jawabinta a birnin Accra alƙawarin kafa sabuwar dangantaka da Afirka, inda ta jaddada baiwa mata wato dama bunƙasa tattalin arziki da kuma tallafawa demokradiyya. Harris, wacce ta kasance mace 'yar Amurka ta farko da ta taɓa riƙe mukamin mataimakiyar shugaban Amurka, ta yi jawabi a dandamalin filin Black Star Gate, wani wuri da ke bakin gabar teku mai tarihi ga samun 'yancin Ghana daga turawan mulkin mallaka a shekara ta 1957. Jami'an Amurka sun sanar da bada goyon baya ga kafa wata kotu ta musamman domin hukunta laifukan yaƙi a Ukraine, yayin da tankunan yaƙi 18 daga Jamus suka isa Ukraine. Ukraine tana baiwa cibiyoyin samar da makamashi daga madatsun ruwa kulawa ta musamman ta hanyar binne na'urori a ƙarƙashin ƙasa, yayin da take gyaran ɓarnar da hare-hare ta sama da Rasha ta kai kan na'urori da kayan aikinta na makamashi suka yi, wanda aka kiyasta kashe kimanin dalar Amurka biliyan 1 don gyaran, a cewar wani babban jami'i a ma'aikatar. Jami'an Ukraine sun bayyana birnin Avdiivka na kasar a matsayin tamkar wanda aka yi tashin duniya, a yayin da Rasha ta mai da hankali kan garin bayan da ta gaza gab karbe Bakhmut. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya buƙaci a ƙara ƙaimi wajen samar da sinadarin hada makamashin nukiliya mai linzami, yayin da kasar ta Koriya ta Arewa take yawan atisayen soja domin gwajin karfin sojinta. Kim ya ba da sanarwar a wato jiya Litini ne, yayin da wani taro wannan masana ilimin kimiyya daga cibiyar makamashin mai linzami. Ya wato a bisa rahoton wani jami'in Korean Central News, ya buƙaci masana kimiyya da su yunkura wajen ƙara yawan sinadarin makamashin nukiliya domin faɗaɗa yawan makaman nukiliyan ƙasar. Rahoton na KCNA yana kunshe da wasu hotunan Kim a yayin da yake duba makaman da aka jera su kan layi wanda aka yi wa lakabi da Hwasan 31, wanda ke nufin aman wuta a harshen Koriya. 'Yan sanda a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun ce 'yar bindigar da ta kashe yara uku da wasu mutane uku a makarantar Christian Grade ta yi bincike kafin ta kai harin. Shugaban 'yan sandan garin Nashville John Drink ya sanar da manema labarai a yammacin jiya Litinin cewar 'yar bindigar, wanda 'yan sandan suka harbe har lahira, ta zana taswirar makarantar har ma da hanyoyin da za ta iya bi wajen shiga makarantar. Ya bayyana 'yar bindigar a matsayin Audrey Hill, wata 'yar shekaru 28 da haihuwa a duniya, wanda a baya ta kasance ɗaliba a makarantar. Hill ta bar wani kundi wanda ta zayyana yadda za ta kai harin, da wasu rubuce-rubuce wanda halin yanzu jami'ai suke nazari a kansu, Drake ya sanar. Wani mai magana da yawun bakin hukumar 'yan sanda Don Aaron ya ce 'yar bindigar tana ɗauke da akalla bindigogi biyu, samfurin semi-automatic da kuma ƙaramar bindiga guda. A jiya Litini, Firayim Minista Isra'ila Benjamin Netanyahu ya dakatar da shirinsa na yi wa fannin shari'ar ƙasar garin Bawul.
Tuma sauraro baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauka da wani sabon shirin, da misali ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa, da Dadi Balawe da ya ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na yau, ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya.